بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا مولى بودياغا الله سبحانه وتعالى ليساكي حتى مو وانا سافياتا أصبر شاديا gawatan sha'ban shekara ta 1436 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 30 ga watan 5 na shekara ta 2015 a lissafin miladiya. Zamu tashi a darasin mu na 107 karatun da muke na littafin Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان نعم مال ابن تيمية رحمه الله تعالى. ما كن ديغا باتا أتكين أبن نمكي كران تاوانا تعليكي دا كالم بياني دا مالا بابا مالا مي شيخ صالح آل الشيخ يربو تا أكام وانم بنغلي ديكي دا ألاك أدا magana da Ibn Taymiyyah ya rubuta akan aljanu da alakar da takan auku tsakanin su da mutane. Ya kasa mana ita kashi uku ko haka ne, indai annabi muna ta daya har yanzu bamu je ta biyu ba a cikin dai sharhin da muke karantawa. Layi na 8 daga ƙasa inda yake cewa idan فالجن مخاطبون بمثل ما خوطب كولاي نبكوي كوكو او لاي نبكوي daga kasa in ka lissafo a tsakiyar sa yana cewa idan, tunda nan can da iri ɗaya ne ba sai mun maimaita abin da faɗa baya ba, daga nan din mu ci gaba. Yana cewa idan, tunda ko haka ne, wato bina'an akan abin da ya gabata, yace فالجن مخاطبون بمثل ما خوطب الانس su aljanu an musu magana da abinda ko irin abinda aka yi magana da mutane da shi, ma'ana abinda aka ce wa mutane su aikata. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mutane su aikata kaza a matsayin shi ne shari'ar su, to haka wannan din dai shari'ar ta mutane ita ce nafsin shari'ar da Allah maɗauki ya umarci aljanu su ma su aikata. Ya ce lihada minal jinni muslimun, don haka za ka samu cewa a cikin aljanu akwai musulmi, wa minhum mushrikun, a cikinsu akwai mushrikai, minal jinni yahud, a cikinsu kuma aljanu akwai yahudawa, wa nasara, akwai kiristoci, wa sunnatun wa bid'atun, akwai sunna akwai bid'a, ma'ana akwai ahli sunna akwai ahli bid'a duk a cikin aljanu, ila akhirihi, har zuwa ƙarshen duk abin da za ka iya kawowa. Da irin kashe-kashen da ɗan adam aka samu a cikinsa na tafiya iri-iri da mahanga iri-iri daban-daban da kuma wato hanyoyin tunani dai da aka bambanta da addinai daban, to kowanne wanda ka samu a cikin mutane akwai shi aljanu. Kama annal insa fihim dalika, kamar da dai a cikin mutane ma akwai. Yace idza tabayyana hadha, to in wannan ya bayyana gare ka, ka fahimci cewa aljanu sun kasu ta irin wannan kasan. In ba kuma ta ba dai, dama ya gaya mana hanyoyi uku ne, akwai bangaren taklifi da kuma bangaren annabci ko annabtaka da kuma bangaren amsawa da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Waɗannan abubuwan su ya gaya mana. To a cikin wannan abin da ya shafi taklifin ne shine ke ƙara bayani cewa irin abin da aka umarci mutane shi ne dai abin da aka umarci aljanu da shi. To sai ce kama anna al-insa fihim dalik idza tabayyana hadha, in wannan ya bayyana gare ka, ka fahimce shi. Falil insi ma'al jinni kama dhakara ko kama dhukira ahwalun, shi al-insi dan adam ma'al jinni tare da aljani, to kamar yadda aka faɗa a baya yana da ahwalun, akwai halaye daban-daban ba yanayi ɗaya bane. Akmalu hadhihi al-ahwal, mafi cikar mafi kamalar wannan halaye da aka faɗa guda uku na bayyana alaƙar ɗan adam da aljini shine annahu idza 'allama al-insiyyu ko na'am idza 'allama al-insiyyu bil jinni idan shi ɗan adam ya san da aljini fa innahu yakunu fihi fi maqami warathati al-anbiya ko ya zama babu wannan ba'un din idza 'allama al-insiyyu al-jinniya fa innahu yakunu fihi fi maqami warathati al-anbiya idan shi ɗan adam ya ilmantar da aljini ya gaya masa wani abu na shari'a ya gaya masa wasu abubuwa na ayoyin alqur'ani ya gaya masa wasu wani nau'in karatu daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi mutumin a wannan lokacin zai zama min fi maqami warathatil anbiya a matsayin magada annabawa ma'ana irin mu'amalar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da waɗannan aljanu irin ta ne aka samu shi wannan mutumi yayi a matsayin sa na malami ya ilmantar da wannan aljini haka wannan bawun a cire ta idza 'allama al-insiyyu al-jinniya idan dan adam ya koyar da aljini wani abu ya gaya masa nasiha ya masa wa'azi a kansa yake magana shine wannan siyakin kamar da zamu ji zai bayyana yace annahu ya'muruhu wa yanhahu wato zai umarce shi da wani abu kai bawan Allah ka rika kaza fa ka rika kaza kuma abu kaza haramun ne karka aikata shi mutumin ya rika gaya wa aljini ta yaya gashi nan sai shi ya'muruhu bi ta'atillah ya umarce shi da da'ar Allah wa yanhahu an ma'siyatillah ya kuma hana shi saban Allah kama yahsulu li ba'di ahli al-ilm kamar yadda hakan takan faru ga wasu malamai idza qara'u ko daliban ilimi duka ana samu idza qara'u in sun yi karatu ala ahadin sun yi wani karatu wani mutum da ake tsoron akwai aljani tare da shi ya shiga jikinsa ya kama shi ta hanyar masu ko ta hanyar sihiri idan mutumin aka samu ya yi karatu ala ahadin akan wannan wanda ya kamu da irin wannan larura wa kallamahumul jinniyu alladhi yakunu mutalabbisan bil insi sai kuma aka samu aljanin da ya shiga jikin mutum din yayi magana aka ji maganarsa fa innahu to shi idan nataqa in har yayi furuci fa innahum yuallimunahu at-tauhid to su malaman da suke yin wannan ruqiya ko karatu akan mara lafiya to yuallimunahu suna koya mashi wa aljinn yawa at-tauhida suna koya masa tauhidi sai kai ku daina fa bautar gumaka ku daina bautar duk abin da ba Allah ba wallahi Allah zai kona ku ku kama Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai za ku bautawa kaga ne ai umarni ne da me da tauhidi kuma ya sun yi haka su malaman da suke karatun to sun yi aiki irin na annabawa sun zama magadan annabawa to abinda yake so a fahimta kenan wayan haunahu an shirki kuma suna hana shi yin shirka waya amurunahu bil ihsani suna umarta su ko shi aljannin da ke jikin bil ihsani da cewa ya kyautata ya rika kyautatawa a rayuwarsa ya kyautatawa wasu ya kyautatawa ɗan uwansa aljanu ya kyautatawa mutane ya daina cutarwa wayan haunahu an ta'addi wal zulmi alladhi minhu dukhulul jinni fi hadhal insi kuma suna hana shi ta'addanci da zalunci alladhi minhu wanda wani abu daga cikin irin wannan zalunci shine dukhulul insi dukhulul jinni fi hadhal insi shigar da wannan aljini yayi a jikin wannan dan adam zalunci ne ko ba zalunci ba zalunci ne to shi mai karatun in yaji wannan sai masa nasiha ce me yasa kuke irin wannan abu wani abu bai kamata ba wannan cuta ce wannan zalunci ne a ce mutum yana zaman sa lafiya haka kawai ko saboda sihiri ko saboda sha'awa tunda suna shiga wanda suke sha'awa haka kawai ka zo ka shiga jikinsa ka hana shi tunani mai kyau ka hana shi ibada mai kyau jikinsa ka bata masa wani bangare yadda aka san shi mutum lafiyayye samballe yana magana yana ana fahimta kame da shi wani garma garma ko mahaukashi wannan wace irin mugunta ce ka sanya shi ya fita daga cikin ahlut taklifi ya koma waɗanda babu taklifi a kansu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana rufi' al-qalam an thalath, daga cikin waɗanda aka dauki al-qalami a kansu akwai al-majnun ko hatta yufiq, dan me aljanu saboda mugunta za su rika shiga jikin dan adam suna jan wannan. To sai malamin yayi masa nasiha ya gaya masa kaza da kaza da kaza ba kyau. Kun ga wannan alaka ce ai da ta samu tsakanin shi mutum da kuma aljini. To in ta zama irin wannan alaka ce ta hanyar kai karatu ga mara lafiya, kuma sai shi aljinin yayi magana, mun san wannan abin da yana cikin abubuwan da malamai sun tabbatar da shi, duk da zaka samu waɗanda suke musun wannan abin su ce ai aljini baya shiga jikin mutum ko ƙarya ne ko babu dalili. Wannan hakikatan maganar su ita ce babu dalili, amma dalili yana kan abin da Allah madaukaki ya ambata, inda Allah madaukaki ya gaya mana musamman da yake siffanta masu cin riba ko me yace, yace alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min madha min al-mas. Me wannan ba guruguru yake ba Qur'ani? Ma'ana waɗanda suke cin riba ba sa tashi sai irin yadda wanda shaitan ya buge shi da mas, ya kama shi da mas, ya shiga jikinsa, shine masu shaitan. Sai irin yadda yake tashi, to haka shi ma mai cin riba haka zai tashi. Kaga kenan dai akwai wanda ya takhabbathu shaitanu min al-mas, da babu shi da ba a kawo misali da shi ba, mun gane wannan ne. Wannan kuma dai dalilai da dama akan wannan suna nan na haythu min haythu al-waqi', waɗanda dai suke irin wannan abu na karatu ga marasa lafiya sun sha ba da labari suna irin wannan abun wajen karatu ga mutumin da ko mata tsohuwa ba ta da lafiya ana mata karatu, sai aje tana turanci, an san ko bata taba zuwa makaranta ba, bata taba jin turanci ta yi shi ba, sai aje ta tana turanci ko tana wani yare wanda tabbas ba zai yi a ce wannan matar da aka santa hakika ne ta duniyar nan ita ce mai wannan irin yaran ba, wani abun an same shi ba sau ɗaya ba. To irin wannan abun in ya faru, shi mai karatun sai amfani da dama sai ya wa'azi. Daga cikin abin da malamai suke faɗi cewa ba a tsoron aljanun ana irin wannan abu, kar ka tsorata, kuma ya zama kai ɗin mustaqimi ne akan hanya, yawwa, yadda kana yi da umarni da ƙarfin zuciya cewa ya fita ya daina zalunci, wannan ba kyau, haramun ne, cuta ce, dan me zaka cuci bawan Allah haka kawai ba abin da ya maka. Wasu zaka ji kuma sun faɗa ai san sa nake yi, in mace ce sun aure ta su hana ta saduwa da mijinta, duk lokacin da mijinta zai kusa da ita ta ji ba wani tashin hankali a duniya irin wannan abu. Duk wannan abun mugunta ce da irin wannan aljanu suke aikatawa. To in mai irin wannan karatu ya samu dama ya yi masa wa'azi, ya ilmantar da shi, ya kuma hana shi, to wannan ɗaya ce daga cikin irin alaƙoƙi da ake samu tsakanin ɗan adam da aljini. Insha Allah an fahimci wannan. Sai ci fai amurunahu, su malaman sukan umarce shi bima amara bihi Allahu jalla wa ala wa rasuluhu. Wannan bihi ɗin mai mitawa ne, ko ka cire ta farko ko ka cire ta biyu, ɗaya ne. Ma'ana fayamurunahu bima amara Allahu jalla wa ala bihi wa rasuluhu, ko fayamurunahu bima amara bihi Allahu jalla wa ala wa rasuluhu, ko yawwa, sai su umarce shi da abinda Allah ya umarni, wa yanhauna haka nan, ko abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi, wa yanhaunahu amma naha Allahu jalla wa ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, su hana shi abinda Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka hana. Wa hakaza kana alaihi salatu wassalam, haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance. Wa warathatul anbiya'i, da kuma magadan annabawa yaf'aluna dhalika, suna aikata irin wannan abin wa'azi da ilmantarwa. La yatlubuna minhum, ba sa roƙon wani abu daga aljani, ba sa roƙo su ce to kai mana kaza kai mana kaza kai mana kaza. Kun fahimci wannan ma'ana? Nan yana so ya bambance tsakanin aikin malamai na hakika mabiya sunnar annabin Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka san me suke yi, da kuma waɗanda suke amfani da irin wannan dama in sun same ta aljani ya musu magana garin suna irin wannan ruqiya din, sai kuma su koma suna roƙon aljanin wani abu. Mun gane wannan? to su ba su ba wala yas'alunahum haka ne ko ba sa kuma roƙon su talab da su'alin abu ɗaya ne amma yakan bambanta ta bangaren su nemi su yi musu wani abu ko min ta bangaren a aikace ko kuma su roƙe su wani abu ko su je su kawo musu wani abu ko su ce ku yi mana kaza ku yi mana kaza bal ya'murunahum wa yanhaunahum kawai alaƙar da take tsakanin su shine suna umarta su suna kuma hana su wa yatluna alaihim alqur'ana was sunnata iqamatan lil hujjati alaihim wa ta'liman lahum wa amran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkari kama yaf'alu hadha ma'a al insi sawa'un bi sawa'in li'annahum mukallafuna yace suna umarta su suna hana su suna karanta musu alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan me dan tsai da hujja akan su su tabbatar musu da hujja domin me abinda Allah madauki ya saukar na alqur'anin nan a karanta wa mutane shine dai qur'anin da za a karanta wa aljanu su ma su shiryu domin ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya karanta wa aljanu suka ji kuma suka shiryu aka samu masu gargadi da wa'azi a cikin su kuma harkanin wa ta'liman suna ilmantar da su ne suna ilmantar da su wa amran bil ma'ruf da kuma tababun umarni da aikin alheri wa nahyan 'anil munkar da kuma hani daga mummunan aiki kama yaf'alu hadha ma'al insi kama yadda shi malamin inda dan adam ne ya hadu da shi shi ma zai masa ilmi ma'ana irin wa'azin da suke wa dan adam haka nan suke wa aljanu sawa'an bi sawa babu bambanci daidai wa daida don mene ya annahum domin su ma aljanun mukallafuna wato an dora musu shari'a kamar yadda al-insu annasu aidan mukallafu insha Allah wadih ya bayyana tayyib wal halu thaniya yanzu wannan duk abin da ya ga mana daga makon da ya gabata zuwa nan wurin duka halin farko kenan na alaka da take samuwa tsakanin dan adam da kuma aljan al halatu thaniya hali na biyu anna al insiya shi dan adam mutum qad yahtaju ila jinniyin zai iya bukatuwa zuwa ga wani aljini fi amrin mubahin dangane da wani lamari wanda ya halatta mun yi magana wannan a makon da ya gabata ko shi ne muka ce sai wannan makon ko yawa yace za a iya samun wani yanayi da dan adam zai bukaci wani abu daga aljini amma abun ya zama halal ba abin da ya shafi bangaren shirke-shirke su je a yanke-yanke a bautawa aljini a bautawa kuma wasu abubuwa din da gumaka da makamancin wannan ba wani abu ne na halal nan yana so ya ce irin misali abin da annabi Sulaiman da Allah ya hore masa aljinu irin abin da yake yi da aljinin ai banda ilmantarwa da wa'azi da yake musu irin yadda sauran annabawa suke yi mun fahimci wannan akwai wata alakar kuma ƙari tsakanin annabi Sulaiman ai da aljinu je ka dauko mun kaza kai wani je wuri kaza kai kaza wannan menene umarni ne da hani da talab da bukatuwa zuwa ga wani abu yace aje ai masa kuma wannan wata mu'amala ce ƙari akan wancan tafi to ita ce wannan zai mana magana yace ana iya samu to amma wancan kun ga annabi Sulaiman annabi ne to wani mutum daban wanda ba annabi ba za a iya samun irin wannan mu'amala tsakaninsa da aljini har mutumin ya ce wa aljini ayi kaza ta bangaren abin da ya halatta to shine malamin yake bayani anan sai ya ce wa hadha la haraja yace wannan ba matsala an yastakhdima al-insiyu al-jinniya dan adam yayi amfani shine an yastakhdima ya hidimantar da ya samu amfanuwa ta hanyar aljinni idan taja ilaihi in ya bukaci haka fi amrin mubahin a cikin wani lamari da ya halatta lakin sai dai kuma hadha wannan abun bi shartin akwai sharadi menene sharadi yace wa huwa shine Allah ya kuna hadha daidanan lahu kada ya zama wannan al'ada ce tasa daiman wa abadan halin sa kenan shine daidan daidan in an ce abu hadha daidanuhu ko daidanuhu nan wannan abun da wane ya saba kenan daiman wa abadan kullun halin sa kenan to kada ya zama hali kullun aje a dawo irin wannan abun ake yi. Wani abu ne kawai zai faru sau daya, wata bukata ta zo ce to ka je kai kaza. A cikin maganar da ya ji, misali da ya ji yana garin yi wa wani marar lafiya karatu, sai aljanin ya yi magana sai ce to daga yau ka rika kaza, misali ko je ka dauko min kaza ko je kai kaza, misali ya faɗi wani abu sau daya ya yi masa. Kada ya zama halinsa yau da kullum wancan din kuma saboda bukatuwar wani abu. Kuna fahimta ta? So ne ke kuma kuka fahimci wannan, akwai tattaunawa da zamu. Sai ce ya'ani abin nufi yu'akhi qarinan, yaje ya zama yana da aboki, yana abokantaka da wani qarini, shine yu'akhi, abinda zai wuce iyaka fiye da mubahi din, wanda in aka yi shi an bata sharadi, shine ya zama ka dauki wannan aljinin a matsayin abokinka. Kullun abu ya tashi sai ka ce ina wani ne, sai ya zo sai ku wata hulɗa, ka ce yi kaza yi kaza, ya zama aboki kullun kuna hulɗa tare da shi, to wannan kada ya zama haka. Mun gane wannan? An fahimta ko ba fahimta ba? Min aljinni, wato ya zama karininsa daga aljini. Au ko kuma idhahtaja ilman, in ya buƙaci ilimin wani abu. Au khabaran ko khairan ko wani alheri. Talaba min jinniyin muayyan, ya neme shi daga wani aljini ayyananne, ya ce je kai min kaza, je ka ɗauko kaza. Bal alistikhdamu alladhi qalahu huna shaykhul islam, amfanin da Ibn Taymiyyah ya ambata a nan, gashi sai naƙalto maganarsa, yake cewa wa man kana yastakhdimu aljinna fi umurin mubahatin, ai haka Ibn Taymiyyah faɗa, wa man kana, wanda yastakhdimu, yana amfani da aljinna aljinu, fi umurin mubahatin, a wasu al'amura da suka halatta, ya'ani idza arada lahu aljinniyu, idan aljinin ya bijiro masa, ma'ana ya bayyana gare shi cewa gashi yana jikin wani marar lafiya, har yayi magana, shine manan arada lahu, ba wai ya fito da hakikanin halittarsa ba. A cikin karatun da ake ai ana jin muryar su ko, to idan aka ji irin wannan shine manan arada lahu din. Idan arada lahu aljinniyu ista'malahu fi amrin mubahi, sai shi mutumin yayi amfani da aljinin ta wata hanya da ta halatta. Amma an yakuna aljinniyu mu'akhiyan mustakhdaman da'iman, hadhihi laysat bilhajati aljaiza, amma ya zama aljinin aboki ne, shine mu'akhiyan, ya zama akhin, akhi gare ka, mustakhdaman, ana amfani da shi da'iman a kowane lokaci, zai ce hadhihi laysat bilhalati aljaiza, wannan to ba shine halin da ya halatta ai ba. Li'anna hadhihi tufdi ila muharramin, domin ko wannan tana kaiwa zuwa aikata wani haramu. Wallahu jalla wa ala, Allah ku subhanahu wa ta'ala qala, yace fi wasfil insi wal jinni, da yake siffanta mutane da aljanu, ay yana cewa rabbana stamta'a ba'duna bi ba'd, suratu al-an'am ne ko, ya ubangijin mu, ai sashen mu ya ji dadi da sashe, yayi amfani da sashe kenan. Wa ma'ana listimta ya'ni ad-daymuma, abinda ake nufi wannan istimta'i dawwama a kansa, ma'ana amfani da aljanu ta hanyar da yau da kullum haka ake yi, to ita ce Allah madauki yake nufi a nan, kuma shine a lokacin aka ce duk su shiga wuta. Saboda me? Sashen su ya bautawa sashe, mutun ya bautawa aljini, sun koma ana ta shirka aikin da ko alakar da ta hada suke ne. Kun gane wannan abu? To sai shi annal jinniya yastamti'u da'iman bil insi, shi aljini yana jin dadi da mutum, wal insiya, shi ma dan adam din, yastamti'u da'iman bil jinni, abinda wannan aya take nufi kenan. Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'd, wannan duk da ya kawo shi da sigar fi'il madi, ba sau daya bane, baya nuna cewa sau daya akai, amma yana nuna cewa halin su ne haka suka yi a rayuwarsu da'iman, da su mutanen da su aljini. Allah ya sa kun gane wuri. Kama yastamti'u ar-rajulu bi sadiqihi ad-da'ib, kamar yadda mutum zai fa'idanta, zai yi amfani da abokinsa dawwaman mai da'iman. Yanzu ba kana da aboki ba, ku taho karatu tare, ku yi wasu hulɗoɗin tare, kila shagon ku da shagon da juna, kusa da juna in ƴan kasuwa ne, kuna wata sana'a tare, wasu hulɗoɗi dai sun haɗa ku, to wannan ana cewa ai sadaka ce da'iman, akwai daimuma a cikin ta ko ta dawwamammiyar alaka ce tsakanin ku to irin wannan ita ce kar a same ta tsakanin dan adam da aljini Allah sa kun gane wannan zancen kage nan a wannan maganar kawai kar ai amfani da wannan zancen a halaka bokaye abin da suke in bokaye sifar alaka so ta iri ce mai daimuma ce amma wanda mallan yake faɗa ba mai daimuma bace kuma zai kawo mana misali akan ta to sai yake cewa kama yastamti'ur rajulu bi sadiqihi ad-da'imi ma'ahu wa kama yastamti'ur rajulu bi nisa'ihi wa ahlihi ila akhiri yace kamar dai da dan adam zai ji dadi da matansa da iyalansa ma'ana kowa yayi kowa hidima da komin kaza ruwan wanka buta alwala da sauransu da makamancin waɗannan abubuwa yaranka wannan yaje kaza wannan kaza ai duk ana jin dadin juna ne kai musu kayan sallah su ma su yi ma wani aikin su yi ma wata hidima haka dai ake rayuwa dauko to kamar wannan yace bima yakunu mulaziman lahu na abin da yake yana lazimtar sa da'iman idan arada lahu idan ya bijiro masa fa innahu yukhatibuhu nan ya koma magana aljinin cewa in ya bijiro masa ya gane shine fa innahu yukhatibuhu zai masa magana wa qad yatlubu minhu ashya'a zai iya neman wani abu daga gare shi wa yastakhdimuhu fi amrin mubahin ya amfani da shi a cikin al'amarin da ko wani abu yanayi wanda ya halatta yace wa hadha ala wajhi alqillati la ala wajhi ad-daimumati wannan nan tawa yake wannan yazo ta fuskar karanci ma'ana sau ɗaya ne kawai abin zai faru ba da'iman wa abadan ba ya'ani man arada lahu jinniyun yana nana ta mana kamar yana maimaita wani ce to ina sai ina dai ƙara gaya muku duk wanda aljini ya bijiro masa ma'ana ya bayyana gare shi a cikin tattaunawar da ake yi wajen karatun da yake ga wani mara lafiya fastafada minhu sai ya yi amfani ya fa'idanta da shi fi amrin mubahin a wani abu wanda yake ya halatta فلا يقال هذا خارج عن الشريعه تو kar ace wannan ya fita daga shari'a Allah sa kun gani yau lakin man kana lahu jinniyun amma wanda ya kasance yana da wani aljini nasa na musamman ya kulu ya rika cewa ana astakhdimu hadha aljinni almuayyan aini ina da wani aljini sunan sa mawa ne eh yana mun aiki sosai ne mun hidima da'iman ta hanyar da'iman wa abadan sai ce fa hadha la shakka annahu muharramun wannan babu tantama babu kokonton cewa bi halatta ba haramun ne li'annahu lam ya'ti alayhi dalilun la min alkitabi wala min as-sunnati domin ko wannan babu wani dalili da yazo akan haka ko a qur'ani ko a hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa lam yakun alayhi fi'lu ahli al-ilmi haka nan kuma babu aikin malamai magabata waɗanda za a iya amfani da maganganun su ai istinasi da su ko aka fa hujja da su da ijma'in su kenan misali wajen wani lamari na addini wassalaf da kuma magabata dai bal kanu yaf'aluna bil jinni kama kana alaihi halun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam su magabata sahabbai da tabi'ai da manyan manyan malaman musulunci abinda akan ji a bakin su su bada labari na wani abu da ya auku tsakanin su da aljini to shine irin abinda kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yakan yi da su su yi kaza su bar kaza yana umarni Allah sa an gane wa hali ashabihi min ba'dihi kuma halin sahabban sa bayan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al maqsudu wai din me yasa nake ta wannan bayani ne inji malam manufar magana ta da yasa nake so in taimaka nake taimaka wannan bayani min hadha a wannan anna qawla shaykh al-islam cewa maganar ibn timiya da yake cewa wa man kana yastakhdimu al-jinn fi umurin mubahatin wanda ya amfani da aljinu ko da aljini a wasu al'amura wanda suke sun halatta fa huwa kaman ista'mala to shi kamar wanda ya amfani da al-insa dan adam ne fi umurin mubahatin ya umarce shi ya hana shi ai ya fado nan a baya ko yawa to sai wannan magana da ibn timiya ya faɗa fa huwa kamasta'mala al-jinn fi umuri na tsallake ne yawa kamar yadda ista'mala al-jinn fi umuri mubahatin wasu ya amfani da aljini a wani al'amari da ya halatta fal insanu ya'ridu lahu insiyun hakanan dan adam mutum wani mutum din na iya bijiro masa ya zo masa fa yatlubu minhu shay'un shay'an ya kamata fa yatlubu minhu shay'an ku gyara wannan abin mu je dai dan karmu abin da sauri fa yatlubu minhu shay'an ai ana samun dan adam ya zo maka ya biji ruma ya zo ma gida ya ma sallama a kofar gida ko kana wani darasi ko makamancinta ko kana shagonka kana zaune wani ya zo ya ce yana bukatar wani abu kai masa wani menene ai neman fa'idan tuwa ne da juna yauwa to shine abin da ibnu jami'a ke nufi waɗanda sukan yi amfani da aljanu a abubuwan da suka halatta ko yakan faru irin wannan daga gare su kamar wanda ya amfani da mutane ne kamar wanda ya fa'idanta ko mutane suka fa'idanta da shi ne Allah sa ana gane yas'aluhu an shay'in yana tambayarsa wani abu ya'ridu lahu zai bijiro masa yas'aluhu an shay'in wannan nana tawa ne da an soke shi ma lakin la yattakhidhu da'iman amma baya riƙarsa a matsayin da'iman wa abadan a koyaushe ala hadhihi alhal fi su'alil jinni in dangane da aljani ne to kada ya dauke shi da'iman wa abadan irin wannan yace koyaushe suna hulɗa da su fa idan dan haka dai su'alul jinni da'iman mutun ya roki wani aljani a koyaushe ya zama halin sa kenan in ma an ya kula ko dai yace as'alu qarini ina roƙon qarini na abokin gwami na wanda koyaushe ana tare ga zama aboki kenan ko aw yaqra ala ahadin ko kuma yayi wani karatu wa idza takallama idan aljanin yayi magana sa'alahu sai ya roke shi wa yattakhidha indahu ko hakan yawa aw yattakhidha indahu shakhsan ne kamata aw yattakhidha indahu shakhsan fihi jinni ko kuma ya riki wani mutum wanda yake akwai aljani tare da shi mulabisun wanda ya shiga jikinsa lahu wa kullama arada an yasta'lama shay'an duk lokacin da shi mai karatun ya so ya san wani abu shine an yasta'lama ista'lama ay talaba ilmi shay talaba ilma shay'in misalan kullama arada an yasta'lima shay'an qara'a alayhi sai ya zo ya karatu akan wannan mutum marar lafiya hatta yantiqa aljinni dan aljinin ya fito yayi magana thumma ba'da zalika yas'aluhu an ashiya sannan sai ya tambaye shi wasu abubuwa ya lamarin naku ne ya kaza da kaza yau daga ina ka fito me kuka yi kun ga wannan ai kuma an shiga wani zance da ban an fahimci abun sai ya zama ya ajiye wannan marar lafiyar a matsayin abun amfanin sa duk lokacin da yake so ya magana da aljinin sa sai ya je gun marar lafiyar ko yace a kawo masa marar lafiyar nan sai ya karatu aljini ya bayyana sai ce tuje kai mun kaza ko me kaza ko me wata hulla ko me wata hulla kun ga wannan ya zama qarini aka dauke shi to wannan duk bai halatta ba wannan kuma dama shine aikin da bokaye suke to sai ce thumma ba'da zalika yas'aluhu an ashiya fa inna hadha kulluhu min wasa'ilil bid'i wannan gaba ɗayan sa yana cikin hanyoyin bid'a wal muhdathati da fararun abubuwa wa huwa wa fa huwa kuskureni sai fa huwa ne kamata kawai fa huwa muharramun wa munkarun yajibu an-nahyu anhu wannan muhar abu ne haram abin kyama ne abin ki kuma wajibi ne a hani a kansa amma listikhdamu alladhi yakunu fi halatin duna halatin yana dai sake maimaita mana ko amma amfanin da zai zama a wani yanayi ba taratan ya'ridu lahu marratan wani lokaci aljanin ya fito a cikin maganar da suke ya bayyana a marratan sau daya wani hau zalika ko makamancin wannan fa hadha la yuqdahu la yaqdahu mithlu ma kana yahsulu li ba'd al-awliya ko la yuqdahu wannan ba a sukan sa mithlu ma kana kamar yadda yakan faru ga wasu daga cikin waliyai salihan bayin Allah da ya gabata a baya mimman mathala bihim shaykhul islam irin waɗanda malam ibnu jami'a ba da misali a kansu a baya ai ya faɗa mana labaran wasu wani waliyi wannan yayi kaza na irin abubuwan mamaki wanda yake ana sashi a babun karama Allah sa ba ku manta waɗannan abubuwan da ya kawo mana misali ba yawa ya'ni fi maqsudi kalamihi a cikin abin da yake nufi a maganar sa shi ibnu jami'a annahu idza istakhdamahu marratan wa nahu zalika cewa idan yayi amfani da aljannin sau daya da makamancin wannan ista'malahu fi amalin mubahin ya aiki da shi a wani abu da ya halatta yace fa hadha la haraja wannan babu wato matsala a kansa kun je mun fahimci wannan da nana ta wadda yi yanzu in an tambaye mu wannan irin abu ne malam ibnu taymiya ya halatta a bayanin sa wannan iri ne kuma bai halatta ba wanda zai iya amfani da wannan maganar tasa a ce ya fadi abu kaza halal ne kun fahimci tambaya ta a cikin wannan huldodi tsakanin mutum da aljan a wannan hali na biyu banda hali na farko da ma na ilmantarwa da wa'azi da karantarwa wani abu na bukata da dan adam zai iya neman aljanya masa wani iri ne aka halata wani iri aka haramta yau an doge ana yau da kullum shine aka haramta sau daya yauwa to wannan shine irin shine abin da ya fada shi yasa har ya kawo misalin cewa an samu wani bawan Allah salihi daga magabata a can baya wata rana yayi kaza har sai mai aljannin yayi kaza kuma shikenan suka rabu to wannan abu in ya faru sau daya ta hanyar wancan karam ba ta hanyar dama boka bane aikin sa kenan ya samu wani mara lafiya ya ajiye duk lokacin da yake so ya magana da aljannu sai ya karatu a jikin wannan mara lafiyar sai aljani ya bayyana sai ya aike shi sai ya masa kaza ya masa kaza so wannan babu wanda ya halatta shi kun fahimci wannan na'am ta mutane wanda ba annabawa ba abba ko ba ko zai iya zama da'iman su ma ba kowanne daga cikin su ba dan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da'iman yake yin wannan abin su in sun zo ne yawa to yanzu kun fahimci shi wannan gefen da ya halatta din wanda malam ya bayyana ya halatta to akan sa zamu zance yanzu wannan alhalatu thalitha ku kyale shi in muka gama wannan magana da zamu yanzu sai mu dawo kansa wannan zance na biyu na cewa zai halatta a iya irin wannan din wasu daga cikin malamai shi kansa sun yi inkarin sa sun ce sam wannan kofa ce ko ita bai halatta a barwa mutane ba saboda abin da za ta iya kaiwa zuwa gare shi daga cikin abin da waɗanda suka yi magana malam Uthaymeen rahimahullahu tabaraka wa ta'ala a cikin majmu'un fatawa nasa juzu'i na biyu a shafi na 239 zuwa shafi na 240 haka nan kuma a shafi na 318 yayi magana irin wannan ga abin da yake cewa ya ce wa qad ittakhadha ba'dhu ar-ruqati yace wasu masu yin ruqya ga marasa lafiya sun riki kalama shaykhul islam maganar shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah muttaka'an wata madogara gare su ala mashru'iyyati isti'anati bil jinnil muslimi akan cewa ya halatta ay amfani da aljani muslimi fil ilaji wajen yin magani bi annahu min al umuri al mubahati cewa shine abin da ibnu taymiya yake nufi da al umuri al mubahati kasan shi mutum daga an bashi yar wata kofa haka hinken nan karama an ce cikin abin da ya halatta to shikenan dan ma kasan matsala inda take faruwa galibin sabanin mutane da likitan da ake samu a kansu ba akan kaidojin bane a wajin tahqiqin manaqin mas'ala kun san tahqiqil manaq a babin usulul fiqh a babin qiyasi a ce abinda yasa akai kaza bayan an yi ka abinda malami suke cewa ai as-sabr wa taqsim sabr da sin abi abu akakkasa shi a ce abu kaza shine ita ce illa munasiba ko ba ita ce illa munasiba na wannan hukuncin ba in ba munasiba fa ce a kauda ita gefe to abu kaza fa to abu kaza fa to abu kaza sai kuma ai tahqiqin cewa to abu kaza ne wannan shi ake ce mata tahqiqil manat idan aka ba mutum kofa cewa abu kaza ya halatta to kuma kowa sai istihadin ya kawo abubuwan da shine ya gano sun halattan ba shine aka rubuta masa cewa ya halattan ba kun gane abin da yake nufi yau kowa ma sai ya ce to ai kaza ma ya halatta to ai ba komai tunda an ce fi amrin mubahin sai ya ce to ai yin magani da ake wa marasa lafiya da kaza to ai mubahi ne to me zai hana amfani da aljini musulmi a aike shi kaza a ce ai kaza da kaza ai wata hulɗa da shi kun fahimci zancen nan shine malam Ibn Uthaymeen yake cewa wasu malamai sun yi amfani da wannan maganar wannan shine amfanin in an karanta wani abu a wani littafi a bibiyi kuma me yake kaiwa ya kawo a kansa kuma me sauran malami suka faɗa akai saboda wannan maganar ta Ibn Taymiyyah wasu za su yi amfani da ita ba daidai ba shine irin wannan shine malam Uthaymeen yake faɗakarwa akai yace wasu suna amfani da wannan su ce tunda ko haka ne ya halatta ai amfani da aljani musulmi wajen yin magani bi annahu min al umuri al mubahati a rika cewa to ai shi ma yana cikin al'amuran da shine al umuri al mubahati abubuwan da suka halatta din malam Uthaymeen yace wala ara fi kalami shaykh al islam ma yusawwigu lahum hadha a cikin wannan magana da ta Ibn Taymiyyah ni ban ga abin da zai halatta musu yin haka din ba ban ga abin da zai ba su damar haka din ba fa idza kana min al badihiyat ko min al badihiyat al-musallami biha, idan ya zama yana daga cikin abubuwan da ba ma bincike a kansu, an ce al-amrul badihi ko al-badihi, abin da yake kawai yana zuwa mutum a kansa, daga an tambaye shi kawai amsarsa kowa ya sani, shi ne ma'anar al-amrul badihi. Al-musallamu bihi, wanda aka riga aka sallama an yadda cewa haka yake, shi ne ma'anar al-musallam. Annal jinna, inda ya zama mun yadda mun gamsu cewa aljinu min alamin ghaibi, wata halitta ce daga alamul ghaibi, ta ghaibi. Yarana wala narahu, shi aljini yana ganin mu, mu kuma ba ma ganin sa, mun gane, mun fahimci wannan. Wala narahu al-sayyitu al-ghalibu alayhi al-kadhib, ghalibun halin su ƙarya ce, suna da yawan ƙarya su aljinu, kun fahimci wannan. Mu'tadin kuma mai ta'ad, masu galibi mai ta'addanci ne, zalumun kuma mai zalunci, ghashumun kuma har yanzu dai mai zalunci shine ghashum. Majhulatun adalatuhu, adalarsa cewa wannan adali ne wani abu ne da bamu da tabbas a kansa, kuma haka bane. Lidha, don haka ma malaman hadisi suka yi ittifaki akan cewa riwayatuhu lil hadisi da'ifatu, duk riwayan aka ce haddathani kuma aka ce wani aljani, to da'ifi ya ce. Wannan ita ce ka'idar malamai na abin mustalaf al-hadith, kada wani ya dauko isnadi haddathani fulan haddathani fulan sai ce haddathani jinniyun iltaqaitu bihi kaza da kaza, sai ce a magana ta kare, mun gane wannan. Yawa, sai ce fama huwa al-miqyasu alladhi nahkumu bihi, menene miqyasin, wani mizani zamu amfani da shi wanda zamu hukunci da shi ala anna hadhal jinniya muslimun, me zai nuna mana cewa wannan aljinin musulmi ne, wa hadha munafiqun, wannan kuma munafiki ne, wa hadha salihun, wannan kuma mutumin kirki ne, wa zalika talihun ko wa zaka talihun, wancan kuma mummunan aljini ne, menene zai nuna mana wannan? Yace babu. Don haka wannan abun kar ai amfani da maganar Ibn Taymiyyah a halattawa masu ruqya su je su ta hulɗa da aljinu, a ce ai gashi Ibn Taymiyyah yace cikin abin da ya halatta, yace galibin halin waɗannan mutane ko wannan halittu aljinu ƙarya suke yi galibi, don haka baka da abin da zai tabbatar maka cewa wannan yana cikin kaza din. Zai iya zuwa maka yace ai shi ma ahlus sunna ne, yana jin ma karatun wannan wane yana halatta ma, zai iya gaya maka, kuma ya zama ƙarya yake yi, kuma sai ka bashi wani abu sai ka je ka ga sabanin haka. Don haka ba a tunda Allah madaukake ya raba mana halittar mu daban su daban, to mu kyale su sai rayuwar su mu ma mita mu. In abin da ya faru da Annabi sallallahu alaihi wasallama na bayani da shiryarwa da karantarwa ya faru, ayi. Abin da ba haka ba, tunda na baya ba su yi ba, mu ma mu kyale shi, in ba haka ba sai a shiga bokanci, mun ban fi wani abu. To shine abin da Malam Uthaymeen ke faɗa, sai ce wa min, shine ne a cikin wasu mutanen kuma da na ƙara bincikowa, daga cikin wa min man ankara mithla hadhihi, daga cikin wanda suka yi inkarin wannan lamari dai akwai al-Allamatu Sheikh bin Baz, Malam bin Baz shi ma ya yi inkarin wannan rahimahullah, mustadillan, yana kafa hujja bi anna ar-rasul, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yastakhdim al-jinna fi shay'in min ghazawatihi, yace bamu taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da aljinu a wani yaki nasa daga cikin yakokin sa ba. Yace aje a gaya ma wani aljini yaje gaba yaje gurin da abokan gaba ya gano mana wani labari, ba ruwansa da wannan mutum ake sawa yaje binciko labari. Ai mun karanta wannan asira, idan da komai za a ce al-amrul mubah kawai sai a ce to ya halatta ai kaza, da mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana amfani da su lokacin yaki. Yawwa, sai ce bai wannan ba, wa kashfi asrari al-a'da, da kuma neman yayi sirrin abokan gaba ya aika aljini, tunda aljini ba ganin sa ake ba, zai iya zuwa shiga cikin abokan gaba ya kawo labari, irin yadda Annabi Sulaiman shi aka yi masa, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi wannan din ba, mun gane wannan. Ba wai dan bai isa ba, a'a, saboda shi kansa ya faɗa, yace ba dan addu'ar dan uwana Sulaiman ba, lokacin da yake magana akan shedan yace da ya kama shi ya daure shi har yaran Madina su zo su riƙa wasa da shi a jikin sariyar masallaci a Madina. To wannan kun ga nuna ba a bashi wannan damar ba, don haka kuma bai yi amfani kai da ita ba sallallahu alaihi wasallam, bai amfani da ita ba. To shine malam ibn bin baz yake cewa fa idza kana da'i, idan ya zama abinda zai jawo ilasti imalil jinni, ai amfani da aljini wal hajati, da kuma wata bukata qa'imatan fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam in akwai wannan abun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma al imkaniyati tare da yuwar abun walam yasta'mil walam yasta'milhum amma bi amfani da su ba fadalla ala anna isti'malahum ba'dahu ghayru mashru' tunda kun san wannan yana da cikin abubuwan da ko bari mu ga fassara magana sai abin da yace abinda in ya zama a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bukatar tana nan ta amfani da aljinu an samu halin da za a iya bukatuwa ai amfani da aljinu an samu ko ba a samu ba akwai amma kuma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da samun bukatar shi din bai amfani da su ba tare da damar ayi haka din kuma bai amfani da su ba sai ce to wannan dalili ne akan cewa wani wanda ba shi ba a bayan sa yayi amfani da su ta irin wannan abubuwan yace ya halatta yace wannan ghayr mashru' bi halatta wannan yana daga cikin kaidojin da malamai suke amfani da su wajen a gane abu kaza bid'a ko ba bid'a ba suna cewa kuma ina jin na sha ga mana wannan kaida ce duk abinda zai yiwu a yi shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba a yi amfani da shi din ba kuma hanya ce ta neman lada da wani abu mun gane wannan duk wata ibadar da za a iya yin ta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai damar da za a iya yi bukatar tana nan amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana ganin bukatar bai amfani da abun ba to wani a bayan sa in yazo ya amfani da wannan abun ya nemi lada sai a ce yayi bid'a mun sha ba da misali akan wannan za ku iya tunawa yanzu misali lafuzan kiran sallah ai sanannu ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya abin da ya koyar mana na kiran sallah ya koyar sahabbansa a wancan zamani irin sa ne har yau muke amfani da shi wani a zamanin yanzu sai ya zo ya ƙara misali ashhadu anna aliyan waliyullah a kiran sallah ko ya ce ya ƙara hayya ala khairil amal kamar da in shi a suka ƙara a cikin kiran sallah suke faɗin wannan da'iman wa abadan wannan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin akwai damar akwai bukatuwar a faɗi irin wannan abin ko babu akwai to tunda akwai damar tunda baki ne ake amfani da shi a fada to annabi sallallahu alaihi wasallam bai fada ba bai koyar ba to wani ya zo ya amfani da wannan abin daga bayan sa ya sa shi a cikin addini ghayru mashru'i shine abin da yake nufi in ai kun gane wannan kaida to haka a wannan babin shine malam ibn baz yake fada cewa akwai damar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin harkar yaki zai iya amfani da aljannun kai je ka nemo mana labarin kafiran gari kaza kai je ka gani me suke kullawa mijin din da suka je me suka ce akwai damar da zai wannan amma bai yi ba to tunda bai yi ba kada wani yanzu ya zo ya amfani da wannan ya zo ya ce a shikenan za a iya amfani da aljanu wajen maganin kaza da kaza da kaza da kaza kuma ya ce Ibn Taymiyyah ne ya faɗa kun gane wannan zance insha Allah na suke amfani da me dama ba a ce ba a yi ba cewa ake bai halatta ba amma ana amfani da su kuma yana yi amma bai halatta ba saboda zai wuce kai zuwa ga abin nan abin da ya shafi bokanci da bauta gare su shi ake hanawa dam yau na yau babin saddar zara'i ne a toshe kafar da za ta iya kaiwa ga yin bid'a ko shirka domin yanzu wani to wai abin nan ma abin mamaki ya ku yan uwa abubuwa nawa ne an faɗi cewa haramun ne amma yanzu mutanen suna yi to ballantana ka bude mutum kofar kuma ka ce abu kaza mai halatta zai bude kawai ta yin harkar ka ya bude shago ma kawai ana harkar kasuwanci a ce a shi kenan ai wani ya faɗa a littafi kaza za a iya yin kaza za a iya yin kaza wannan shi ne don haka kar a bude mutane wannan kofar ɗin wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa laula da watu akhi sulaimana la rabattuhu fi sariya hadisin ne yake ga mana yani shaytan wa qad zakara ibn taymiya nafsuhu ibn taymiya shi kansa ya faɗi a cikin kitabun nubuwat a littafinsa wani daban da ya rubuta akan annubuwat sunansa kenan kitabun nubuwat wanda a ciki ya raddi ga asha'ira dai da ahlul kalam akan abin da ya shafi ta'rifin nubuwa abin nan annabi ta'rifin rasul da makamantan wannan da abin da shafi mu'jizat abin da khassisan ma dai akan baqillani abubakar albaqillani ya fi mai da hankali akan sa a wannan raddi to annahu laysa min hadith salafi al-isti'anatu bil jinn ya fada kurukuru shi kansa ibn taymiyyah a cikin kitabun nubuwat cewa baya cikin halin magabata sahabbai da tabi'ai manyan malaman musulunci amfani da aljinu yace ba cikin ba sa yin wannan abu a cikin fatawa juz'i na 19 shafi na 41 yana cewa wa qad تقضى بعض حوائجهم هو قد تقضي بعض حوائجهم إما قتل بعض أعدائهم يتي ذاس إيا بيا ومتون وتبقاتها تاسا كو كشي مسا أبو كنغابا أو إمراضه كو سا مسا شيو شيني إمراض أسا مسا وتشوتا وإما جلب بعض من يهونه كوكما سلقا كاو مسا وسمتا نيديكي شاوسو إما إحضار بعض المال كوكما يساتو مسا وتدوكيا لكن الضرر الذي يحصل لهم بذلك أعظم من النفع أما تتدى تكي سامو وتحنير وأن مؤاملة الجنود تافي أمبانين دا أكي سامو وجم مؤاملة دسو بل يكون أضعاف النفع يسي كي إما أن يوان مؤاملة لين تتدى أكي سامو ننكم بننكم أمبانين دا أكي سامو كالكي نأشي با أمباني باب فائدة أبو ديو متاني وأن نقفادي وأن نشيني أبن نسو فتكدمو سبو دا وأن أبن مكبو كانسا أتكي وأن نتافي دفاتن أمباني تابي الحالة الثالثة سيحالي نأكو نمو آملو لي دكان أكو سكاني متون دا الجن ددي أتكين تعليق إمان صالي علي الشيخ الحالة الثالثة في علاقة الإنسي بالجن بالجني حالي نأكو نألاقة متون دا الجن في علاقة الاستمتاع بالمحرم شيني علاقة جن دا دي دا أبن ديك يا حرمتا إما بالإخبار بالغيب كو أعجي سودان سلك كاولا بارن غيب أو بالإتيان بالأمور المحرمة كو كما سلك كاو متن أبو بواد سك حرمتا لهو غليشي من النساء كو متن يساء أليك كاو مسا وينا هلا دون الجنية كاو مسا ما تاين زندسو دونا فأنا سامو أبين ما ننكي فدا شو أنا إينا إذا ما بشو أكبا أيبا masu yin suna yi amma abun haramta shi akai haramun ne yin haka awul mardan ko kai kawo masa samari nan ce mardan anfin saurayi marar gemu wanda masu luwadi suke sha'awar yin luwadi da shi shi ake nufi da mardan wannan malamai suna amfani da wannan lafazin suna yawan fadar sa in akai magana akan mata to ana kawo su saboda masu karkatacciya zuciya da sha'awar wannan irin kazantar to irin su suke so su yi da shi akan samu wani wanda aikin sa ne ko irin masu waɗannan abubuwan yanzu garin neman kuɗi neman mulki a ce ba zai yi ba sai yayi luwatsi sai ya zama aikin sa kenan to kun ga ai za su samu aljini yana hulɗa da shi ayi karatu dan aljinin yazo sai a ce je nemo masa wanda yafi kyau a gari kaza shi daga kasar India yake so daga kasa kaza yake so ai ta kawo masa karuwai ko ma wasu ilimin sama aljinin ne za a kawo masa a rude shi da su wannan abubuwan da ake a wannan babin ya ɗan uwa da kun san labarin su wala wani sai zubda hawaye wannan irin kazanta ba abinda ba a yi da kuje ana zancen nan yace shi ba zai aljini ne ma mai kawalin sa shine dai zancen ai ko kawalin da zai kawo karuwar ko wanda za a yi zina da ita a ce aljini ne kai ka fi karfin ma mutane to akwai masu wannan abu to shine yake nufi to irin wannan alakar babu tantama babu kokonto haramun ce au khamrin ko ya kawo masa giya au malin masruq ko ya sato masa kudin wani gida aje wata taska ta wani kuɗi ko aje wani banki ayi masa sata duk ana yi ya ci bi aljinni shi aljinin yazo masa da shi wa nahwu zalika da makamancin wani shi hadihi kulluha haramun wannan duk haramun ne wa hiya bihasabi alhali wannan gurgudan hali in kana istakhdamahu fi umurin shirkiyatin in yayi amfani da shi a wani lamari na shirka fa huwa shirku kun ga abin mun yi wannan magana kamar makon da ya gabata ko idan abin da aka yi da aljinin shirka ne yayi amfani kai da aljinin yayi masa wani abu wanda yake shirka ne to an yi shirka wa in istakhdamahu fi muharramin fa huwa muharram in ko wani abu ne na haramun suka yi to shi ma abun haramun ne mun gane nan yana fadar cewa kamar da na ga mana makon da ya gabata idan asalin alakar babu shirkar kenan a ciki in asalin alakar dama ba a gina ta akan sai ka bauta ma aljinin sannan zai biya maka waɗannan bukatun ba amma haka kawai aka nema ya biya to idan biyan bukatar ta shirka ce to shi mushriki ne aljinin ma mushriki idan kuma biyan bukatar ta haramun ce to da shi da aljinin da sun yi haramu amma in a asalin alakar dama sai da ya bauta masa sannan ma ya tashi ya biya masa bukatar to shirkar ta auku tun kafin waɗannan abubuwa guda biyu mun gane abin insha Allah yace thumma zakara to gashi magana ta zo ƙarshe gashi an ce lokaci amma ina zamu iya gama ko yawa ثم ذكر في آخر الكلام إن جن كنا ثم ذكر في آخر سنة أكشي سيتي إن استعان بهم على المعاصي فهو عاصي إذن يأمباني دا الجن كو الجنو ووان أبنا سابان الله تشياد ما مي سابان الله إما فاسق وإما مذنب غير فاسق كو دي دما فاسقي كو كما يدما مي زنبي وان دبا فاسقي با أيا فد وان ننشان كو يتي وذلك أن المعاصية sharhin da mana misali Ali Sheikh bai anan shine ke cewa ita shi saban Allah kad takunu fisqan wa kad la takunu fisqa saban Allah zai iya zama fasikanci zai iya zama kuma ba fasikanci ba sunan sa kai saban Allah fa laysat kullu ma'siyatin fisqa dan haka ba kowanne saban Allah sunan sa fasikanci ba duk da anan akwai bukatar tambayi bahaushe istilahin bahaushe in yace fasikanci yana nufin zina ko yau to nan ba wannan zancen ake ba ana nufin ai mun san fasikanci shine mutun ya zama fasiki fasiki kuma shine asalin fisqu shine al-khuruju an ta'atillah ai mun san wannan abu to wannan ita yake zance abin da yake faɗa shine saboda al-fisqu min al-asma'i ash-shar'iyya da annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah madauki yayin amfani da lafazin a cikin al-qur'ani ulaika humul fasiqun ko kamar yadda humul kafirun humul zalimun ai wannan al-asma'i ash-shar'iyya ne to al-asma'u ash-shar'iyya ana ba su fassarorin su ne na shari'a tunda ku fasarorin su na shari'a ne akwai abin da zai iya gama su gamamme to ba lalle ya zama wannan gamamman a kowanne lokaci ma'anarsa dai da wannan sunan min al-asma'i shar'iyya ba yanzu kowanne saban Allah ba kowanne saban Allah ne yake fasikanci ba mun fahimci abin akwai saban Allah da sunan sa fasikanci akwai saban Allah da ba sunan sa fasikanci ba shine abin da malami yake faɗa yau sai yake cewa wa kadhalika laysa yasi fa laysat kullu ma'siyatin fisqa wa kadhalika laysa kullu 'asin fasiqan haka kuma ba kowanne mai saban Allah ake ce masa fasiki ba fal fasiqu wannan fa'ida ce yace fal fasiqu wanda ake ce wa fasiki huwa alladhi yujahiru bil kabira shine wanda yake bayyana kabba wato abin nan babban laifi yana zina ba ruwan sa bai damu ba an san mazinaci ne a unguwa kaza to wannan sai a masa hukunci wannan fasiki ne mun fahimci abin yawa sai yace hadha alladhi alayhi haddul fisqi wannan shine abin da malami suke kai na definition na fasiki ko fasikanci haddu nan ana nufin ta'rifi definition amma fi'lu as-sagha'iri amma aikata kananan laifuffuka laysa bi fisqi fa laysa bi fisqi to ba fasikanci bane wa kadhalika al-kabira haka nan babban laifin shi kansa idza statara biha idan mutum yayi a boye ko mazinaci ne yana yi amma a boye ba a sani ba to ba a yi masa hukunci da fisqo mun fahimci abin a yi masa domin wannan kamar da na faɗa hukum ne min al-asma'i ash-shar'iyya babul asma'i wal ahkam ko yana da ka'idojin sa kamar yadda a babun takfiri da tabdi'i sai an bi sharuɗa to haka wannan kiran mutum fasiki sai da wannan me yi a bayyane shine ake masa hukunci da fasikanci kun fahimci abin ne amma wanda yake ba wai kuma zuga mutane ake su yi a boye ba amma abin da ake nufi sunan fasikanci ba za a kira shi da shi ba zai iya zama fasikin a boye tunda Allah madaukaki ya sani ga abin da yake aikatawa to abin da yake nufi kenan shi wa zakal kabira idza statara biha fala yuhkamu alayhi bil fisqi ba za a yi masa hukunci da fasikanci ba li qawlihi saboda fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kullu ummati mu'afa dukkan al'umma ta Allah ya kubutar da su Allah ya kiyaye su illa al-mujahirin sai masu bayyana zunubi kaga kenan masu bayyana zunubi sune wanda za a yi hukunci da fisqo fal ma'asi munqasimatun ila kaba'ira wa saghaira dan haka saban Allah za a kasa shi zuwa kashi biyu kabira da saghira wa ila al-fisqi wa ila fusuqin wa ila ghairihi kuma zai iya zama fasikanci da abin ba da fasikanci ba wa kadhalika fa'ilul ma'siyati haka nan mai aikata fasik mai aikata saban Allah kad yakunu mudhniban zai iya zama kawai mai zunubi sunan sa wa qad yakunu fasiqan zai iya kuma zama fasiki bi hasabi nau'iz zambi gurgudan irin nau'in zunubin wa sifati irtikabihi da ya irin siffar yadda shi ya aikata wannan laifi din dole mu tsaya haka ba wani karin bayani wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk